عرفنا مفضل شيئا بيع ونمحدو ثم تبارك على وتعالى
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة بالصدواء ونن خنسين ونن لقشين البركة يوم منا أثبر أشرين بيرقة وتنشوال جراء النبي محمد صلى الله عليه وسلم على مكة ومدينة ألف لريه أول أربعين دبير وتتيدي ديدا هدو قوتا مايو شكر الجبو بيلا أشهر هدو ميلادية أولا مثلا شمي البركة مثلا شمي معاوض الأنجبل التي نكم فاسا مناك إن ذا مقابا تدونا محاضرة وكو مشي مشي وكشوف يا في كمال وكشوف كما أبدا يشافي ترين زائي وجنكرن تدمو abin da ya shafi hukuncin kuncin gawa daidai ya kamata mu mu'amalci mutum mu bayan mutuwa. Muna fata Allah ya sa mu cika da imani. Mutuwa dai gaskiya ce kuma kowanne mu zai tafi babu shakka. Allah ta'ala yana cewa kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawm al-qiyamah faman zuhziha 'anil-nar yudkhilul jannata faqad faz وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الله ينشي وقوة ري ذات تاني متوى كما كأي أنا شكم يامك تاكمقن أيكم كني أرانا القيامة. دب وان دا أكا تيرة الدشي دا قوتا أكا شكد الدشي الجنة وان نيارة بوتا. الله كسام نشي الله في شرائي والدنيا باقومي بشي فاشي dan jin dadi takaitacce kuma mai rudin bawa. Allah ta'ala ya fada wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama innaka mayitun wa innahum mayitun, lalle kai mamaci ne su ma mamata ne. Wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khulda afa in mitta fahum al-khalidun. Allah ya ce ba mu sanya wani dan adam dawwama ba a duniya, yanzu idan kai ka mutu su za su dawwama ne? Ashe mutuwa gaskiya ce? Don haka idan an ce za ki mutu, zan mutu, ka ce insha Allah, wannan insha Allah na ba za ki amfani ba, don wani abu ne wanda zai muqaddari ne dole sai an mutu ko? Yawwa, kamar yadda wani ke cewa kullu ibn unsa, duk wani ɗa da ɗaya mace ta haifa komai tsawon lokaci da ya yi a cikin lafiyarsa, wata rana za a yi azam an ɗauko shi a kan makara, an kama hanyar makabarta da shi za a je a birne shi. Kuma Allah ta'ala ya faɗa kuma amatahu fa aqbarahu, sannan Allah zai kashe mutum rayuwa ta ƙare, sannan ya maida shi ƙarƙashin ƙasa. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra, daga ƙasa aka halicce mu daga annabi Adam, ciki za a mayar da mu, sannan ci za a ƙara fitar da mu a lokaci kuma na ƙarshe. Allah ka sa mu kyakkyawan ƙarshe. wankan gawa. Alamomi suna nuna cewa wani rayuwa ta zo ƙarshe. Dan a cikin shirin da muka yi ba a ce a bayyana waɗannan alamomi bane ake gane cewa mutum ya kusa mutuwa. Amma yana da muhimmanci musamman ku mata ku fi kowa yin jinya kusan wannan. Amma ga Amira nan za ta ba ku labari wata rana insha Allah ta'ala a cikin muhadarori da za a yi la'alla za a ba ku labarin wannan. Amma abu na farko shine lokacin da aka ga alamu na mutuwa ta zo, mala'ikan mutuwa ya halatto, an zo ana zari rai a lokacin abin da ake yi mamaci shine ana lakkara mishi mene kalma shahada, wani ce la ilaha illallah, wani ce la ilaha illallah, yana wani ce la ilaha illallah. An gane wannan ai ai ta faɗa mishi har a samu bakin shi ya kama. In Allah yayi zai ikama, in Allah bai yi ba zai kama ba dai, duka ɗaya ne. Muna tare tuniya da imani Allah subhanahu wa ta'ala zai mara kyakkyawan cikawa. Allah ka samu cika da imani. Galibin cikawa jama'a ba dole bane sai mutum ya cika da kalmar shahada a bakinsa ake sare ɗan aljanna. Allah ya sa kun gane wannan. Dan mafi yawan sabbin manzon Allah ba a rawaito mana cewa sun cika da kalmar shahada ba. Amma manzon Allah ya ce ɗan menene? Bari ga wannan abu ne. Kai yawa. Kamar shi tsakiya ne, ya wuce iyaka ne, wasu tsakiya. An gane wannan? To saboda haka yana da muhimmanci ƙwarai da gaske ya zama muna da ainihin wato kulawa game da wannan. Ana ganin wane ya cika, me ya kamata a yi? Na'am? Ana ganin mutum ya cika, me ya kamata a yi? Me yake a farko? Ina tambaya ne. Kun san karatun ina tambaya ne, kuna ban ansa kuma kuna yi ina ba ku amsa. Karatun zai ku tafiya yadda ya kamata. Me yake fara yi? Na'am? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Amma shi manzon Allah ba abin da ya bace. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo gida wajen Abu Salama al-Ansari, Allah ya kara mishi yadda. Mijin Ummu Salama yana shiga gidan ya same shi a daidai lokacin wa qad hadratil wafa, mutuwa ta riga ta halatto gare shi. Bayan dan wani lokaci sai mala'ika ya zare ran. Sai manzon Allah ya ce ku sanya ruwa ku rufe masa idanu, domin ita rai idan ta mutu to sai gani ya dinga bin wannan ran zuwa sama, sai a sanya ruwa sai a shafe idansa. Manzon Allah ya sake masa wannan. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana buɗan baki sai ya ce Allahumma ighfir li abi salama warfa' darajatahu fil mahdiyyin wa akhluf lahu fi aqibihi fil ghabirin واغفر له ولنا يا رب العالمين وافتح له في قبره ونور له فيه. كن جاء من أكي فاري ألا يفهم غاني أيها الناس دعائكم إن شاء الله كن هل الشتاء إيه أقيت أكل لتفين أحكام الجنائن إن شاء الله يكون أبقى تكرتو دي يواني ما نائر وانا وشاق انسوسام ياك ما تننق بك لن إنا جاء مسلسة بفونديشن وانا ya kamata ya zama a cikin tsarin ku akwai tsari na idan aka zo karatu irin wannan a bincika akwai wasu addu'o'i da wasu abubuwan da ake bukata sai a yi typing din su a yi printing duk wanda ya zo sai a rarraba mishi za a iya zuwa za a iya haddace waɗannan iyayen namu suna da ƙwazo ƙwarai da gaske insha Allah kuma za su iya. Allah ya ƙara muku albarka. Abinda ake faɗi kenan jama'a, ko yau ka ji labari an ce maka wane ya rasu ka gani a Facebook an sa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allah ya mawane cikawa, sai ka ce Allahumma ighfir li fulan, sai ka faɗi sunan shi. In baka iya ba sai ka ce Allahumma ighfir lahu warfa' darajatahu fil mahdiyyin wa akhluf lahu fi aqibihi fil ghabirin. Ma'anarta ya Allah ka gafarta wa Abu Salama, ka ɗaukaka darajarsa cikin shiryayyu. Ya Allah ka manye gurbin bayansa a cikin iyalansa cikin abin da ya bari, ka gafarta masa shi da mu baki ɗaya. Allah ka yalwata masa kabarinsa, Allah ka sanya haske a cikin kabarinsa. Kun ga addu'an farko manzon Allah ya roƙa mishi waɗannan abubuwa jigajigai guda nawa? Guda huɗu. An roƙa mishi gafara, an roƙi Allah ya kiyaye iyalansa gaba da lalacewa, Allah ya bada wanda zai maye gurbin su wajen kulawa da iyalan. Dama mamaci babu abin da ke koro kamar waɗannan abubuwan guda biyu. In ya je za a gafarta mishi, to an mishi addu'a an ce Allah ya gafarta mishi. Yana jin kuma tsoro, yana bakin ciki kai wayo Allah ya annan nawa zai kula min da su. An roƙa maka Allah ya kiyaye maka su. Alheri ya shigo shi gaba. Kana jin tsoron kuncin kabari an ce Allah ya ruwata maka. Kana jin tsoron duhun kabari an ce Allah ya haskaka maka wannan kabarin. Kaga alheri ya shiga. Shi yasa babu wani alkhairi jama'a face Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya zo mana da shi. Babu wani sharri face manzon Allah ya yi kokari wajen nusar da mutane da kuma nesanta su ga barin wannan sharrin ya same su. Allah ka sa mu shiga da imani. Wannan kenan. Abu na gaba jama'a shine wannan duk bayanin fa wannan fadina muku kare-kare ne ba ce in yi wannan bayanin ba eh amma ni naga suna da muhimmanci. Abu na gaba shine jama'a idan kuka samu labarin cewa wani ya rasu ko ke zaki buga waya ki fada ko ki ba wani labari ku ji yadda ake yi cewa ake yi wance Allah yayi wa wani rasuwa ki ce Allah ya gafarta mishi kun gani duk wanda za a gayawa a ce wance eh uwa ne Allah ya mu wani rasuwa ka roƙa mishi Allah ya gafarta mishi kaga kafin ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna abinda ake so a roƙa mishi gafara mun gane wannan so ko yana garin ko baya garin zai samu mene addu'an bayan Allah na kwarai wannan kenan sai abu na gaba jama'a daga zaran an ce wa mace ya rasu abu na farko da ake fara yi shine a je a kira makusantan shi na jini waɗanda suka fi kowa kusa da shi idan ɗa ne ya zama akwai uwar shi a wurin akalla akwai yayin shi mata ko akwai ƙanni ko akwai ƙannin mahaifiyar shi ko yayin mahaifiyar shi ko ƙannin uba ko wani abu makamancin wannan wasu dai na ringi makusanta abin da yasa akan so mace ya zama wanda za su yi masa wanka in so samu ne zamto makusanta ne a gare shi mun gane wannan ai ba a cika san ana shigar da bako ba za a iya kiran hatta makwabta su shigo amma ba a san mutane na nesa su fara shigowa inda gawa take idan an zo sai a ce to wani Allah ya mishi rasuwa yanzu ya za a yi wajen wanka yanzu ya za a yi wajen shirya shi to galibi wajen shirin ne shine abin da zamu zo yi bayani anan da izinin Allah madaukakin sarki ina fata Allah ya mana jagoranci idan aka ce wani ya rasu an kwantar da shi a daki kada a barshi ya kwanta ya kakkandare misali ya kwanta a hannun damansa ne ya lallan kwashe jikin shi sai a miƙar da shi a lokacin kafin jikin shi ya sanyi mun gane wannan a miƙar da shi a miƙar da hannaye in ba haka ba in hannun ya riga ya kandare samun a miƙar da shi sai a nemi a karya mishi hannu kuma wannan karayin da za a yi mishi yana mace kamar an mishi yana raye ne ina fata mun gane wannan su wannan abu na farko kenan sai a nemi wani zani wanda za a lullube shi babu laifi za a iya barin fuskar shi a buɗe saboda duk wanda ya zo ya gan shi eh zahiri wani ne ya rasu ba dole bane sai an rufa fuskar wani lokaci akan yi wani abin saboda a ɗauki izina ne ana kallon wani ɗazun nan fa yana cikin rayuwa ku duba yanzu gashi baya nan gashi ne kamar ai masa magana kamar ai masa magana a ce wance ta taso amma babu rai mun gane wannan saboda wannan ya zame mana izina a rayuwa to bayan an yi wannan abu na gaba shine sai a je a shirya kayayyakin da ake da bukata wajen wanke mamaci da inda za a yi wannan wankan abu na farko shine in so samu ne a gidajen ku da za ku gina na zamani a dinga yi ana tunawa da mutuwa duk gida in za a yi sai a wani daki spare dan madaidaici haka shi kawai na wankan gawa ne kwarai da gaske za ki mutu za ta mutu Allah kaɗai san gawa farko a gidan haka ne ko ba ka bane galibi in an zo sai a ce a kai ta bayi ko a kai ta wuri kaza ko a kai ta wuri kaza gawa ana san a girmama ta ana san a girmama ta ba kawai saboda dan adam ya mutu kuma a ce ai shikenan yanzu bai da amfani ko ya zama najasa ko sai a wuri mai da ci za a aje shi ba ba a san wannan a nemi wuri mai tsafta an gane wannan in so samu ne ma in so samu ne a masallatan namu misali yanzu wannan ginin ajujuwan da ake yi na masallacin nan ku mata sai ku roƙa sai ku yi ne sai ku roƙa ila mazan ba su yi wannan tunanin ba sai a ce a ware wani ɗaki ƙwaya ɗaya ko da ta shirin ɗin shi za a yi ya zama kawai ɗakin wankan gawa ne a rufe shi zai yi wa da ranar an yi mutuwa a unguwa ko wani abu sai a zo wurin sai a wanke mamaci zai ba da ma'ana sosai saboda wuri ne wanda za a mai shiri na musamman kamar wannan dakin za a yi irin gado da ake irin na me yake ce mai kuɗi ce mishi abu oho ni ba kafin ta bane na'am ban ji ba okay floor bed ko na irin wanda ake sa family bed da ake sa katifa a kai to irin shi za a yi makusanta haka an gane wannan ai kamar misali wannan aka yayyanka shi haka ai ruwa zai iya tsagawa ko kasan shi sai a yi teburi haka wanda za a iya kwantar da mutum iyaka tsawon mutum za a yi mutum mafi tsawo yadda gajere zai zauna a kai mafi tsawo zai yi kowanne ma zai yi sai zama a kai za a dinga yin wannan in bai samu ba ila gidanku ne za a yi wanki a wani ɗakin za a wanke gawa to aƙalla in so samu ne a samu ɗakin da idan ana yin ana wanke gawan ruwa yana zuba ya zama ruwan yana gangarewa zuwa ina zuwa waje an gane wannan ai in dai yi wakto sai in an gama fa a zo a yi mofin din ɗakin a kwashe ruwan a yi komi da komi don wanke mamaci jama'a ba irin yadda muke lallabawa ba ne kaga an zo ana wanke mamaci kaga an gama wanka gaba ɗaya tabar ma bata jiki ba o ikon Allah ana yi ko ba a yi sai a wanke gawa ma daga shiga ɗaki kaga wuri fes-fes a so ake yi a dinga kandama ruwa ana wanke mai jiki kamar yana raye a tabbatar da jikin yana shi ya fita tsaf-tsaf an gane wannan ne to a nemi wuri mai tsarki mai tsafta mai tsarki mai tsafta inda za a aje mamaci inda za a yi masa wanka farko kenan bayan an kai shi ana buƙatar abubuwa kamar haka abu na farko ana buƙatar ruwa ko dai a cikin bokitai ko a cikin robobi ko ma dai a menene ana buƙatar ruwa aƙalla ruwa kashi uku bokiti ɗaya ya zama ruwa ne zalla babu komai a cikinsa ruwa na biyu a samu ruwan da za a sanya omo a cikin shi ko sabulu ko magarya ruwa na ƙarshe na uku shi kuma za a ɗebi ruwa ne sai a ɗebi kafur wannan maganin ƙwarin shi kuma sai a zuba a cikin wannan ruwan to aƙalla kun ga an yi tanaji ruwa guda nawa guda uku na farko da za a fara yi shi ne wanda ba a sa komai ba ma'un ƙahirun mutahhirun an gane ai su ma waɗancan ɗin haka ne amma tunda za a yi musu sirki da wasu abubuwa na tsaftace jiki da kuma tsarkake jiki kun ga an samu abubuwa guda nawa guda uku ne mun gama da wannan abu na uku sai a nemo turare abu na hudu bayan turare sai a nemo likafani sai abu na nawa abu na shida na biyar shi ne likafani ko a na hudu turare mun ce ruwa kashi uku ruwa mai tsarki ruwa da magarya ko sabulu ko omo ruwa kuma wanda yake mai mun yi magana kuma mun ce za a kawo mene turare shi ba shi ne na hudu abu na biyar ne za a samu likafani ya zama akwai likafani a inda za a yi wannan wanka don so ake ana gama wanke gawan kawai a samu ta likafani ba kuma sai ba a gagawan can a wanke amma ko ba likafani mun gane wannan ba a kai zama an ɗauki lokaci ne tsawo tsakanin gama wankan gawa da mene sanya ta a cikin likafani bayan likafani da za a kawo sannan za a kawo safar hannu safar ne safar hannu aƙalla a kawo kamar hannaye guda uku ko guda hudu don ba mutum ɗaya ba ne ke wanke mawaci aƙalla kuma a samu mutane uku waɗanda su za su yi wannan aikin don aiki ne wanda ke buƙatar taimako wanda ina fara in zan gaya muku ga yadda ake insha Allah mun samu abubuwa guda nawa ban ji ba kai anya shida mun samu abubuwa guda bakwai an gane wannan abu na takwas za a sami wani zani na musamman za a nema, saboda a lokacin da aka kwantar da mamaci za a yi masa wanka farko kafin a cire masa kaya, ana buƙatar zanin da za a fara shimfiɗawa a saman jikinsa. Idan mace ce, za a shimfiɗa daga ƙirjinta zuwa gwiwa. Idan namiji ne, za a shimfiɗa daga cibiyar shi zuwa gwiwa, wanda zai rufe wannan wurin, sannan sai a cire masa kaya. Mun gane wannan? Yawwa. Amma kafin nan in ɗan muku muraji'a kaɗan, na ce muku duk wanda zai zo wajen wankan gawan nan ya zamto wane ne, kuma amintacce, amintacce, kuma ya zamto ya iya wankan, ya san yadda ake yi. Ba wanda za a zo bane kawai a ce to zo shiga ta kama ife-ife ko ta kama karkarwa ko a ce aljanu sun tashi su bigita. E, ba irin wannan ake nema, ana neman mai dakacciyar zuciya ne. An gane wannan? Wannan kenan. So idan ka samu waɗannan abubuwa, kusa an samu rukunai na wankan gawa gaba ɗaya. Mun kiyaye su, mun kiyaye su, mu je gaba, mu je gaba. To shi kenan. Abu na gaba shi ne, wajibi ne wanke mamaci. Idan ka zo abin da ya shafi kuma wanka, ana yin wankan nan ne kashi ɗaya, kashi biyu, kashi uku, kashi huɗu, kashi biyar, kashi shida, kashi bakwai, har zuwa kashi tara. Ya danganta da yanayin buƙatuwa idan ka taso. ‘Yar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Zainabu ta rasu cewa ya yi ku wanke ta sau uku, in kuna ganin hakan ya isar. In bai isar ba, ku ƙara ya zama biyar, in bai yi ba, ku ƙara ya zama bakwai, ko kuma gwargwadon yadda kuke ganin cewa ya yi daidai. Kenan adadin yawan yadda za a wanke mamaci ya zama adadin yawan mara. Mara, so nawa kenan? Kuma maran ya fara ba daga ɗaya ba, daga nawa? Uku, sai me? Sai nawa? Sai nawa? An gane wannan aiki. Zai iya zama har sama da tara gwargwadon yanayin da bukata ta bayar. Ina fata an gane. Allah ta'ala ya sa mu cika da imani. Da wannan kenan. Sannan bayan wannan, ana so aƙalla na ce mutane guda uku su ne waɗanda za su tsaya a wajen wankewa ne? Mamaci. Ba kuma a san ayyawa ɗin a cika ɗaki. A zo har ta window ana lallekawa, ana haka. Wata mata dinga jin haushi, kaza ya kamata a yi, kun gani mutane ana gaya masu gaskiya ba sa san bi, a yi ta kirce ku ce musamman kuma ta Allah ya fi muku. Akwai yin wannan abubuwan da ke faruwa. A'a, ana son waɗanda aka damƙa musu wannan aikin ya zama su za su kula da wannan aikin daki-daki dalla-dalla da izinin Allah. Ina fata an gane wannan. Idan mace ce ta rasu, ana buƙatar a warware wannan kitson nata, kitson da ke kanta. A tsefe shi, a wanke gashin, sannan a masa tuka guda nawa? Tuka guda uku, ɗaya a gaba, ɗaya a gefe da gefe, sannan sai a kwantar da shi zuwa ina? Zuwa baya. A tsaftace wannan gashin gwargwadon yadda ya samu. Ina fata an gane. Za a iya sa duk abin da aka saba ana wankewa ainihin wato mai rai wannan gashin. Misali a ce a sa shampo a wanke saboda ya zama ya fita tattas. A sa sabulu da omo da duk abin da zai so ya ciyar da ci, ya zama an wanke wannan gashi, an sanya shi ainihin wato a wannan wuri. Ina fata an gane wannan. Bayan wannan, ana so yayin da za a fara yi wa mamaci wanka, mun ce dama ruwa guda nawa ne? Guda uku ne. To da farko yanzu an kawo zani, za a sa wa mamaci a fara masa wanka. Ina ɗan bai gumi take? Yawwa. Ya kawo can abu? Yawwa. Ina wancan ɗayan mic ɗin? Kayan kalla. Hayyatu Allah wa iyyakum. Ya kokari wala. Alhamdulillah wala ba gajiya. Alhamdulillah. Ina wancan da kafa ne? wanda ya kubuɗe shi
su ba su je ku kafa shi kuma a abin nan
yawwa jama'a ana gani ko yawwa aha yawwa yanzu wannan shine muqaddara cewa wannan ita ce me yawwa ita ce gawar da ta rasu muqaddara cewa yanzu wannan da muke da shi shine zani wanda za a sanya an gane wannan zani mun ce za a daura shi akan mamaci haka mun gane wannan idan mace ce mun ce daga kirjinta zuwa ina kun ga in wannan ne ayyayi haka ko in namiji ne daga ina daga cibiya zuwa ƙasa akalla ko zuwa gwiwansa ko ƙasa da gwiwansa haka haka za a sanya wannan zani to bayan an sa wannan zanin ne kun ga wani ya sa zani sannan sai a fara tunanin tube mace ina fata mun gane wannan a fara tunanin cire masa kaya to bayan an yi wannan an ɗebe masa kaya an cire shi wannan zanin ba a cire shi gaba ɗaya shi har a gama wanka mun gane wannan ba a cire shi har a gama wanka abu na farko za a fara yi shine za a ɗauko safar hannu ga ta misali wannan ko da yake to da zai musa tunda ba komi Amira a gafarce mu kun san ƴan koyo ne abin Hajji a gafarce mu eh yawwa wannan ko sabuwa ce ba ta jewa ce ko ai da kun kawai jin yawwa na jin kaga ya riga an buɗe waɗannan safan jama'a da za a sanya duka waɗanda za su yi wa mamaci wanka kowa sai ya sa me yasa a zamanin da babu a da ana cewa ne a sa tsumma to ko yanzu ma zai iya kaiwa a sa tsumman ai tun za a yi zuwa inda babu safan kaman ƙauyuka inda babu wayewa irin wannan kun ga dole za a sa yawwa za a sanya tsumma ne sai a nannaɗa hannu da shi haka me yasa ke yin wannan mamaci idan ya riga ya rasu duk abin da ke fitar da shi menene najasa ne da ka kun ga babu yadda zai mutum ya ringa cewa to ai ni baba ta ce ai ba damuwa ni barin cuta ta kawai a haka zaki iya gamawa kuma ki ɗebi cutar da zaki ta fama da shi ke ma tsawon rayuwa kuma addinin musulunci ya karantar da mu tsafta da kuma kiyaye lafiya wala tuqu bi aydikum ila tahluka jama'a mun gane wannan ko yawwa abu na farko shine idan mamaci ya riga ya rasu jama'a kowace gaba a jikin shi ta riga ta fice mun gane wannan saboda haka za a iya ganin yawu na zuba za a iya ganin wani abu na zuba shi yasa aka ce a nemo amintacce wanda duk abin da ya gani a jikin mamaci ba zai je na ba da labari ba wuu ashe a jikinta tana da kaza tab wani katon maruru a wuri kaza wani kaza da kaza wannan abin bai kamata ba saboda yi wa gawa kazafi kamar yi wa raye kazafi ne babu wani bambanci bal ma wannan ya fi tsanani saboda shi yanzu babu daman ka roƙe shi ya fi maka a zamanin magabata an taɓa samun wata baiwan Allah ta je wankan gawa tana yin wankan gawa wata an ta je wanke wata baiwan Allah sai ta kitsa a zuciyarta cewa o wancan ina ganin fa da aka yi wannan da ganin ta taɓa yin zina ko wani makamancin wannan tana faɗin wannan abin tana wanki tana wanka ta zo cire hannunta sai hannu ya makale ta ja hannu hannu ya ki makale ya makale da kuma mace aka ja kira malami aka ce to har ga ta malam ga waɗannan baiwa Allah ke magawa wanka kunji abin da ya faru da ita aka zo aka yi duk abin da za a yi dai a cire hannu ya ki fita aka ce to ke baiwan Allah tsakaninki da Allah me ya faru tace tsakanina da Allah in faɗi gaskiya ina cikin mata wanka kawai sai shedan ya suranta min a zuciyata nace da gani kila kaza da kaza aka ce dai ta farta kai kin mata kaza fini a jiya nemo mai bulala aka yi mata bulala 80 na 80 din yana sauka a kanta sai ga hannu ya cire ina fata mun gane wannan kun ga wannan ya zama wa'azi ne ya zama izina, ka gane in Allah bai kama ka anan ba, to sharrin da zai faru da kai yana da yawa. In an yi maka hukuba a duniya ka samu kasha, sai gode wa Allah. Mun gane wannan? To mun yi wannan shi da aka tsace wannan magana. To yanzu abin da zamu yi na farko shi ne, mu ɗauka cewa da an cire rigar mamaci, an cire duk abin da za a cire a jikinsa. Abu na farko abin da ya kamata yi shi ne a masa mene? Tsarki. Ba ma tsarkin nan ba za a yi ba, dole sai an duba mene ne akwai ragon wani abu a cikinsa wanda ya kamata ya fita. An gane wannan ai. Don haka za a sa wannan hannun sai a tallabo mamacin haka, a ɗan ɗago shi. Za a iya sanya hannu a ɗan mammatsa cikin haka kaɗan-kaɗan. An gane? A ɗan mammatsa haka. In akwai wani abu wanda ya rage na bayan gida ko wani abu zai fita. In bai fita ba haka sai a tallabo shi a ɗago shi kaman a zaune, sai a ƙara ɗan daddannawa. Mun gane wannan? To gwargwadon abin da ya kamata ya fita zai fita. An gane wannan? To tun da dama sa face a yi. Duma abin da ya fita za a iya ganin shi a inda ake yin wankan a ƙasa. Shi tsakanin shi da ƙasa ko teburi ko wani abu da ake wankan gawan. Yanzu me ya kamata a yi? Sai a nemi wanda yana zuba ruwa ɗaya yana wankewa. Mun gane wannan? Saboda haka wani zai sanya hannun shi a ciki, yana ne, yana ɗorewa ana zubawa. Idan zanin da aka sa wanda ruwa zai iya wucewa ne ba sai an dinga ɗagawa ana kuza ruwa ciki ba, kan zanin za a dinga zuba ruwan zai dinga tsagawa ƙasa. An gane ana wankewa a wanke. Sannan idan an zo har ɗan juya shi haka za a yi, saboda a wanke ƙasan inda wannan mai dattin yake, a tsane a sa abu a tsane dattin da yake wurin gaba ɗaya. Bayan an sa an tsane duk dattin da ke wurin, an gama an yi mata tsarki ko an yi mata tsarki, an gama an yi mata gawan tsarki, sai kun ga mun yi shirin farko kenan. Abu na biyu shine dama za a fara masa wanka ne kamar irin wanka irin na janaba. Wankan janaba mun sani cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama yana fara yin alula kafin me? Kafin wankan, shine sifati kamal. Don haka sai a fara masa alula, sai a wanke hannunsa na dama, a wanke hannunsa na hagu, dukkanin gabobin alula, sai a ɗan ɗago shi haka a ɗan sanya yatsa a bakin, tunda ba dama ya kurkura ai, za a ɗan ɗebi ruwa ne kawai a ɗan sa kurkura bakin, sai a sa ɗan yatsa a hanci na ma'aini, yawwa a ɗan shaƙa ruwa, dan sai a ɗebi ruwa sai a wanke fuska. A wanke gwargwadon in za a wanke sau uku ne to, in ma za a wanke sau ɗaya ne ya to, wannan ne wankan janaba ne kamar yadda muka sani, gwargwadon buƙata. In an wanke daga nan sai a wanke masa daga hannunsa zuwa ina? Gwiwan hannu. A wanke na hagu shi ma zuwa ina? Zuwa gwiwan hannu. Idan an gama a yi mata ko a yi masa shafan kai da shafan kunnuwa gaba ɗaya, sai a wanke ina? Ƙafafuwa. Idan an yi wannan an gama wanke ƙafa gaba ɗaya, to kun ga an yi sirrin farko. Sai a fara kuma zuba ruwa a ɓangaren gefen jikinsa na dama. An gane? Ana zubawa ana wankewa. Za a sa hannu kamar da ne a haka. Sai dai a ɗaga zanin haka. Ana zuba ruwan ana cuɗawa ana wankewa. In ya zo nan sai a sa wannan shi ma a wanke. Ina fata an gane. In an gama sai a ɗan ɗaga shi haka a ɗan juya, saboda ina? Baya. To kun ga za a ja hannun, wani daga can gefen zai ja hannun mamaci ko? Saboda ya ɗan me? Ya ɗan juya. Sai mai wankewa sai ya sa hannu sai ya wanke ƙasan. Kun ga an wanke sama an wanke ƙasa. Dan sai mu juya ɓangaren ina? Ɓangaren hagu. Nan ma sai mu wanke gefen kamar yadda muka yi wancan ɗayan ɓangaren. Yanzu muka yi wannan wankan da ruwa mai tsarki ba komai a cikinsa, kun ga mun gama mun masa wanka irin na me. To yanzu muna buƙatan ruwa na biyu da muka yi magana. Shi ne za a samu ko dai ruwan da za a sa omo a cikinsa, ko a sa magarya, ko a sa sabulu, duk wani abu dai wanda zai taimaka wajen tsaftace mamaci, shi za a sa. In ma za a iya samu wani abu mai ɗan taushi haka, an gane? In za a iya sanya abu mai ɗan taushi haka, shi ma sai a sanya, sai zama ana zuba ruwan ana ɗaure mishi jikin. Yanzu wannan ko wanka za a yi wanka sosai na tsafta. Mun yi wankan farko kenan, an wanke a ɗaure ko ina da ina a jikinsa, tun daga farko har ƙarshe, daga kai har ƙafa. Mun gama da wannan, mun samu wanka nawa? A'a, wancan ne kaka taɓa wancan abin? kake da taba ni na sai kake taba ka bar shi kawai jama'a mun gane wannan yanzu an yi wannan wanka an gama mun samu wanka nawa wanka biyu sannan idan an ga alamun cewa wannan wankan ya wadatar na guda biyin to sai mu kawo ruwa na uku shine wanda ka sa kafura da kuma turare a cikin ruwa kafura da meni turare shi za mu yi ananawa ka'ida jama'a shine na ƙarshen shi ake sa wannan misali inda za mu buƙaci wankan ya kai har zuwa biyar jikin zai fita yadda ya kamata to da na biyu da na uku da na hudu duk za mu yi amfani da sabulu ne kawai da waɗannan kayayyakin wani za su tsaftace jikin na biyar din sai mu sa kafura da mene haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake ku sanya na ƙarshe ya zamto kafura da mene da turare an gane wannan saboda ko ake bayan an gama wankin mutum ya zamto me sannan jama'a mu kula kada ya zamto ana wanke mutum ana yamutsa mai jikin shi ana dannawa da ƙarfi ana jirjirzawa mun gane wannan ai a abin shi da cikin sauki a lallaba dan jikin yanzu babu rai balanta na ce to dan gyara can ko abu a hankali jama'a sannu a hankali idan an yi wannan an gama mun gama wanka nawa kenan mun gama wanka uku ko biyar ko bakwai ko gwadin bukata mun gama da wannan yanzu ne ya rage mana abu na gaba na'am yawwa sai abin da ya shafi sutura ko sutura kamar yadda malami suka yi magana a kai shi likafani ana so ya zamto tsaka-tsaki ne ba a so ya zamto mafi tsada kun gane kuwa ba a so ya zamto sai an je an nemo wani ko duk sarautarka duk kudinka a nemo dai farin likafani kawai in muka ce fari ba ma nufin ya zamto fari kal dole wanda babu kowane irin zane a jikinsa babu laifi idan an samu fari amma da ɗan zane-zane a jiki an gane wannan ba kuma dole bane sai ya zama yi rukuri kamar wannan gwargwadon dai bukata gwargwadon abin da ya samu shi zai amfana da shi to idan mun zo yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku sanya ta a cikin tufafi guda uku fi thalathati aswabin tufafi ne za a sa guda nawa guda uku to mu a karantarwar da aka yi mana na sunna na hadisan annabi ba mu taɓa ji an ce mace ce to a yi mata hula ba ai wasu na yin hula ko za a yi wata hula a yanka a fitar da kunnuwa a fitar da fuska iyaka nan a yi waye sannan sai a yi wata 'yan riga da za a sanya ko ba a yi da wani ɗan sketch da za a ɗan sa duk wannan sunna ba ta zo da shi ba jama'a yawwa malam Khalid yana nan zai mana bayani akan waɗannan bidiyoyin da aka shigar da su wajen jana'iza insha Allahu ta'ala to wannan abin da muka sani kawai mu tufafi aka ce guda nawa guda uku saboda idan aka sa tufafi guda uku jama'a zai wahala a ce jikin mutum ya bayyana a waje ina fata an gane in ma da wani aibi zai wahala wani dai daga nesa ya kalli wannan aibin daga nesa ya iya gano wannan aibin kuma ko da kwari ne kafin a ce sun fasa tufafi guda ɗaya biyu uku sun shiga sun ma jikin mutum ta annabi za a ɗan kwana biyu ai ko yawwa Allah ta'ala ya gafarta mana to bayan wannan an gama jama'a abin da za mu yi idan wajen da muka wanke ba mace ya zamto wuri ne wanda yake ba kan teburi ba ko wani wuri kun ga na farko muna buƙatar tsane jikin wa jikin mace sai a ɗan nemi wani abu kamar towel an gama wankan sai a ɗan biya ɗan tsatsane jikin yanzu misali idan akan tabarma shi aka wanke shi kun ga ai ba za mu ɗauko tabarman nan mu ce mu sa inda aka masa wanka ba misali kafaji kuma akai yo ai ni ba ai ba ko yawwa to idan wurin da muka yi wanka is not a convenient wuri wanda za a iya ruwan zai tsane sannan a sa likafani hatta annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sai da aka dan kawar da shi daga inda ya rasu sannan aka haka kabarin da za a sanya shi sannan aka ja kai masa wanka a gefe sannan aka yi masa kira kamar yadda ainihin wato ya zo a cikin hadisi to abinda za mu yi yanzu bayan mun gama wannan akalla muna buƙatar ɗaukar mamacin mu cire shi daga wannan wurin da aka yi masa wanka zuwa inda za a yi mai za sa ni kafari mun gane wannan to yanzu mun gama wannan malam ka dan kauce da wannan bari mu dauko wannan farke eh doka dauke ba da mu yanzu wannan muqaddara falle ne guda nawa guda daya an sanya shi kuma ya zama to yalwatacce dama an ce likafani ya kamata ya zama to mai yalwa kada a kuntace shi ya zama to cewa dan kut yadda wani ma idan aka ce za a sanya mace a ciki a sanya wannan ya zama to ya shiga ta kasa ya kama idan aka jawo dayan ba zai kai ba ba a san haka ana sa a yanka shi da yalwa sannan gabanin wannan ya kamata a yi la'akari wanda ya rasu nan ya yake babban mutum ne karami ne mai kiba ne a'a da ya rasu bayan dan wani lokaci ya dan canza kadan akwai dan kumburi a jikinsa ko wani abu to ya danganta da yanayin yadda kafanin zai zama duk wani sai an auna sai ya auna gwargwadon yadda fadin zai zama ainihin wato a wadatacce yanzu kun ga wannan mun sanya guda nawa nan guda daya yanzu wannan ga na biyu nan kun gani wannan shine na biyu za a sanya shi ya zamto daidai ne da juna mun fahimta gabanin a dora shi anan jama'a wannan likafanin in so samu ne idan akwai turaren wuta a sa turare sai a dauki likafanin a sa a turara shi saboda yi ne ya dau kamshi bayan an zo an shimfiɗa kuma ina turaren nan yawwa misali wannan turare ne sai abu likafanin ko ina an gane wannan a fi su turare a kai likafanin gaba ɗayan shi tun daga na ɗayan an shimfiɗa a fesa mai turare na biyu ma an sa ami a fesa mai turare mun gane wannan ai to yanzu idan mun yi wannan ba za mu sanya na uku ba ina yawwa daura a sama yawwa barakallahu eh kire su mana a idan ba na bukatar su ai sun gama aikin su so na yanzu abinda za a yi na gaba sashi anan kaka da mu cimba yawwa abu na gaba jama'a shine yanzu an dauko mace an dawo shi da wancan zanin da aka yi masa mene wanka to yanzu muna buƙatan wani zan na daban ina ke wannan yawwa muna buƙatan wani zani irin wancan wanda muka sa daga ina daga cibiyar zuwa nan ina fata mun gane shi ne a matsayin na uku shi ma yanzu an riga an sa mai turare already ko an fi sa mai turare an gama don kowanne mun ce sai an sa masa mene yawwa yanzu mun gama yanzu sai mun ɗauko mace mun ɗora shi a kan nan sai mu ɗauki wannan na saman sai mu ɗora wa mace haka mun gane wannan in an ɗora sai a sanya wannan shi kuma sai a dafa wannan sai a janye wancan ɗayan zanin ina fata an gane yanzu wannan ya gama me ya gama aikinsa yanzu wannan da shi zai tafi kabarinsa mun fahimta wannan a yadda yake nan haka za a sanya mace shi sai a ɗauke shi wannan an gane wannan ai sai a sanya mishi a haka da hannayen haka a haɗe da juna wannan shi ma sai a ɗauka sai a sanya shi a ina a sanya shi haka a ƙasa mun san cewa dole sai an tallaba ko dan aiki ne ba na mutum ɗaya ba yanzu wannan mun riga mun gama da nawa mun gama da guda ɗaya sai na biyu wannan na biyu abin da zan yi mishi kawai zamu dauko wannan hafin shi gaba ɗayan shi a yadda yake nan kamar yadda muka ce zai mu isasshe zamu jawo shi an gane wannan ai za a lilliba shi haka tun daga ina har ina ina fata an gane ya zamto shi ma ya shiga can ƙasa haka an gane wannan ya rufe ko ina an gane wannan na ukun mu da zamu sanya shi kuma zamu yanka wannan zamu yanka gefen saboda mu sami igiya wacce zamu kulle bakin idan an gama mun fahimta to wannan okay wannan wanne ne okay na gani yawa sai mu dauki wannan shi ma sai mu dawo da shi ta can bangaren ya zama shi ma zai kawo ta ina ta kasan nan a shigar da shi nan kun ga mun gama da kafin ni guda daya ko yawa mun gama da guda biyu nake nufi dan sai na ukun shi ma wannan na karshen kenan sai mu jawo shi haka shi ma sai mu sanya shi haka sai mu dauki na karshe shi ma sai mu lube shi haka kun ga shikenan tunda mun sa wannan zamu kulle bakin nan da guda daya sannan nan ma zamu kulle mene zamu kulle bakin guda daya sannan zamu dauka daga cikin wasu sai mu yanka igiyoyi akalla kusan guda biyar ko guda shida ya danganta da yanayin girman ita gawar mun fahimta sai mu daure daidai bakin kafan nan duk inda muke tsammanin cewa idan an juya gaba za ta iya motsawa hannu zai iya fitowa ko wani abu kamancin wannan to sai mu daure mu sanya igiyen ta waje sai a sa a daure nan daidai nan an gane daidai kunkwaso sai a sa shi ma sai a daure daidai nan wajen hannaye shi ma sai a sa a yi mene daidai nan wajen kafada shi ma so sabu sai a sa a yi a daure to yanzu idan an yi wannan shikenan an gama yi wa mace mene sitirarta an gama wannan kuma sai a kara dauko turare again na karshe kuma sai a fifisa mishi gaba daya ina fata an gane a fifisa ko ina da ina abin da za a yi na gaba shine kawai sai a ce a shigo da mene makara idan an tashi kuma za a sanya shi a cikin makara za a dauki gefen dama ne ina fata an gane a haka za a sanya a cikin makaran sai a aje shi a haka babu ne sai a nemo wani filo ko wani abu a sa a bayan shi yadda ba zai iya komawa ya tuntsiri haka ba sai a sa dan wani ciko a haka nan ma babu laifi again har ila yau za a iya daukan wani zani wanda yake ba fari ba a ƙara lullube gawan da shi gaba daya babu laifi wannan ina fata an gane wannan kabe da buga wata suka fada to an lullube shi da shi dama an ji kabarin za a yi ne za a ce kuma kowa sun dama mai cici a ciki amma wasu malaman suna ganin cewa a'a ai a batta a hakan kawai saboda me saboda me saboda wa'azantarwa ka gane kai din nan da ke din nan amma qarib ko ma za ku tsinci kanku a cikin wannan yanayi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa li mithli hadha al-yawm fa'iddu saboda zuwan irin wannan ranar ta birne mamaci to ku yi tattali ku kuma yi aiki ku yi tattali ku yi mene ku yi aiki yanzu wannan abin idan an yi shi ne gata na ƙarshe da za a iya wa mamaci yanzu an yi wannan kawai abu na ƙarshe shi ne za a fidda mamaci a yi ne yawwa idan a cikin gida ne an gama shirya mamaci an gama babu laifi makusantan shi za su iya shigowa ɗakin da gawar take zo su yi masa addu'a su roƙa masa Allah ina fata an gane su roƙa masa Allah idan lokacin fitowa ya yi a ɗan shiga a fito da ita sai dai wasu suna cewa wai me hukuncin lokacin da muka yi a masallacin ganyen ola ana cewa to wai ai an ce idan an fito da gawa dole kowa ya miƙe nace to ni ban san wannan karatun ba ina roƙa ma ana magana wai a bakin hanya ne wai a cikin gidan wai da an ɗaga gawa me ake cewa nace ba abin da ake cewa daga ta kawai za a fi da ita to kun san abubuwa ne ana ta shigowar su addini iri-iri yanzu kawai wani jahili wanda bai taɓa zuwa makaranta ba kawai an ɗauko gawa sai ce la ilaha illallah
لا سوران جاهلي سي ابي لا
ويا ساسو an gane wannan abu na gaba jama'a ba maganin cewa a zo a karanta wa mace soki yasin ko wani abu na alqur'ani ka ku ce mu ambata ba na san malamin zai wannan bayanin insha Allah ta'ala duk wani abu da zai zama ayat qur'ani ce jama'a ba a karanta wa mace ba in kuna karanta mishi kuna ja mishi hujja ne ila a ce aya kaza kai aiki da ita yanzu ya zai yana tunanin tambayoyi guda hudu a kabarin sa tambayoyi ne a kabari tambayoyi nawa ne a kabari ne banji ba uku ko hudu banji ba uku na farko banji ba madalla na biyu banji ba majinuka na uku man shikenan ku yawa amma akwai daya akwai kari ita bata zo a wannan hadisin bane amma ta tabbata annabi Muhammad yace za a tambaye ka wa ma ilmuka menene iliminka a rayuwar duniya a wata riwayar wa ma amaluka menene aikinka a duniya anta shine qara'atu kitaballahi wa amantu bihi wa saddaqtu bihi na karanta littafin Allah anya kina karanta anya ba wuce na cewa gidan menene kabari gidan menene ka riga mu gidan banji ba gaskiya ko kin ba magana me ba magana ƙarya na karanta littafin Allah nayi imani da shi kuma na gaskata shi to in ya zanto ba ke karanta alqur'ani ke jahila ce ba ke zuwa makaranta duk tsufanki wallahi akwai matsala jiki kama an san wadancan in biki amsa na farko na karshen nan ba kai akwai matsala a ce musulmi ne iliminka a duniya duk tsawon rayuwar da kai ta yi kai ta rayuwa malam ana neman ya za a ci ya za a sha amma yadda za a koma kabari ba a jira shi akwai matsala to sai a kokari a san wannan amsar amma ita wannan amsar jama'a aikin ka ne zai tabbatar da ita Allah ka samu iya to ina zuwa wannan jama'a shine a takeicen takeitawa game da abin da ya shafi wankan gawa da kuma abin da ya shafi mene yi mata sutura nayi mana wannan a takeicen takeitawa abin da yasa ne wannan saboda na san cewa akwai tambayoyi za su iya biyowa baya ilo su abubuwan sai an yi tambaya ne sannan za a samu me za a samu bayanan su insha Allah ta'ala na'am a ga wani targaki mana bismillah eh ko za ka yi alaƙa sai idan yayi to yanzu malama ya hakuri wa Allah abinda za mu yi ga ɗaya daga cikin malaman mu Sheikh Khalid Abdullahi ya zo wajen wannan aikin kuma dama jiya tare da shi muka yi a masallacin Ja'far Mahmud Adam cikin kofar gidan marigayi baban Izala Allah ya gafarta mishi to insha Allah akwai ta'aliqat da zai mana bayanai akwai abubuwan da Allah ko dai ban ambata ba ko kuma suna da muhimmanci shi ya kamata ya ambata dan mun raba abin gida biyu ne don haka shi zai zo yayi wannan bayanai idan yayi naki bayanan ya kammala gaba daya ko daga nan akwai tambayoyi sai ai tambayoyi sai da cikin bayanan su ma wasu za su ji an san tambayoyin sun ga mun hutar da suke wasu kuma insha Allah ta'ala ba za su ji ba daga baya sai su tambaya ko neman ƙarin haske aka abin da suke bukata insha Allah ni tafadhal mashkurun wa majuran ah bata sai karakallar zana mana zana ne ka zana mana ka zama ka yi ba da gidiyar ra'ayi shilla
alhamdulillah أشهدوا لا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
Muna masu godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya raya mu ya kawo mu wannan hanci na 28 ga watan Shawwal 25 ga watan Shawwal hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama 445 kuma ta yi daidai da safiyar 4 ga watan 5 miladiyan haihuwar annabi Isa ɗanna na Maryama alaihi salam shekara ta 2024 domin ma halarci wannan gagarumin aikin da yake kan kowa kuma za a yi ma kowa bi taufiqin Allahi ta'ala. Abu na farko bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala shi ma malam muna masa addu'an alkhairi, Allah ya taka masa da alkhairi, Allah ya ji kanmu iyaye, kuma Allah ya raya mu muna musulmi, ya karbi rayukanmu muna musulmi masu miƙa wuya zuwa ga dokokin Allah subhanahu wa ta'ala. Lallai kamar yanda na san cewa malam ya riga ya gabatar, ita sha'anin mutuwa wanda ita ce sai ta faru sannan ake wanke mamaci wani abu ne wanda yake kamar yadda mun faɗa yana wuyan kowa, yana biye da kowa, kamar yadda inuwanka take biye da kai a duk inda kake, haka sha'anin al'amarin mutuwan nan da kuma wanke mamaci da haka yadda muke da buƙatar abinci da za mu ci, muke buƙatar ruwa da za mu sha, muke da buƙatar iska da za mu shaƙa ta taɓa jikinmu domin rayuwarmu ta tabbata ta inganta, haka lalle ya zama wajibi muke da buƙata tare da tsananin kishin ruwan buƙatuwan sanin wa ilimin wannan mas'ala ɗin ta abin da ya shafi wanke gawa da suturta mamaci da kuma yin maka sallah. Dole ne muna da buƙatar wannan fiye da buƙatuwan abinci da ruwa da kuma iskan da za mu shaƙa domin mu rayu. Yanzu nan kamar saura minti biyu ko uku goma ta cika na wuce ta nan gurin, na shiga gida, ina shiga cikin gida sai wata yarinya ta shigo cikin maƙwabtanmu take cewa ai babu wance ne Allah ya mata rasuwa, wanda jiya ta zo ko shekaran jiya cikin maƙwabtanmu ne, cikin maƙwabtanmu ta zo gai da ɗan uwanta ne da shi ba shi da lafiya, ganin halin da yake ciki ina ganin kila wannan shi ne ya zama sababi dalilin da dama ajalinta yana kusa ya tayar da hankalinta, a yanzu haka da hantsin nan Ubangiji ta'ala ya karɓi rayuwarta. Ni da safan nan bai wuce awa ɗaya da wani abu ba na shiga gaishe shi, ita muka fara gaisawa da ita tana zaune a gabanta lafiyanta kaɗan, amma yanzu nan a ga ta mu daidai zan fito ya zo ana tambaya na to ya ne ni za a je a wanke ta. To kaga wannan wata matsala ce da tana bibiyan kowa, tana tare da kowa, kuma za a yi ma kowa, kuma shi ne gata kamar yadda malam ya faɗa, gatan musulunci da tsaftar musulunci da hikimar musulunci wanda ya samar yanda ka rayu cikin tsafta na aƙida, na aiki, na mu'amala, na sutura, na bautar Allah a bisa sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, to haka nan ma shi ma wannan wani tsafta ne akan tsafta, ana so ne a gyara ka, a kyautata ka, a miƙa ka zuwa Ubangijinka a bisa hali mafi kyawu domin wannan ya zama fa'alu, fatan ka tashi ranar alkiyama a yanda aka tsaftace ka din nan na zahiri, dama kana tsaftace a aƙidarka, to ka tashi gaba ga Allah a halin tsarki, Ubangiji ta'ala ya yi maka afuwa, ya yi maka rangwame, ya shigar da kai gidan rahama. Lallai muna da buƙatar wannan a cikin rayuwarmu na addini, amma rayuwarmu da dole, domin hatta waɗanda ba ma musulmi ba, hatta waɗanda ba ma musulmi ba za ka samu suna da tsarin su a yanayin yadda suke wajen hidimtawa da gyarawa da kinsa wanda take matattun su ballantana, kuma mu musulmi da Ubangiji Ta'ala ya yi mana gamdakatar, ya yi mana kyautan addininsa mafi kima, mafi daraja, mafi tsafta, wanda karancen shi bai bar kowane bango ba, ya shafa sama, ya shafa ƙasa, ya shafa gefe da gefe, babu wani abin da karantarwar musulunci ya taɓa yi, ma farakna fi kitabi min shay. Lallai malam Allah ya saka da alkhairi ya sa wannan aiki a cikin mafificin mizanin gobe kiyama amfana da shi baki daya. Malam ya taɓa abubuwa da dama, tun ina gida, tun ina hanya, ina ji har zuwa zamana. To lallai mu sani, shi wanke mamaci abu na farko dole ne ya zamana duk wannan abin da malam ya yi ya kwatanta mana, to ya zamana an yi shi ne akan sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam. Domin Allah Ta'ala baya karɓar duk wani aikin da ba a yi shi akan sunna ba, ko na farilla ko na nafila. Shi yasa ku ga malamai na da ta tsakiya da yanzu, kuma har a tashi alkiyama a matsawan matsayin kowannensu suke iya bakin kokari suke fito da waɗannan matsaloli na ibada, cewa ga yanda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake kaza, ga yanda yake kaza, ga yanda yake kaza. Cin annabi yana raye, an yi mutuwa a gabansa, an wanke mamaci, ya nuna cewa ga yanda za a wanke mamaci, ga yanda za a wanke mamaci. To dole ne ya zamana a yi wannan aikin akan mene, akan sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama, a kiyaye bid'a, a kiyaye al'ada, a kiyaye khurafat, a kiyaye tunani irin na molanka. Kai baka sani ba, baka san cewa baka sani ba, kuma baka so ka ce kai baka sani ba, dan haka zaka dadimu gawan mutane ka je kai duk abin da kaga dama. Halin ƙarshe kenan da ake kyautata mata zato, sannan kuma a dagalgalata da bid'a da al'ada da kwatance da shaci fari. Wannan baka yi mutane adalci ba, kuma kai ba baka yi makanka adalci ba. Don haka ake son wanda zai wanke mamaci, namiji ne wanda shi ke wanke namiji, mace ce wanda take wanke gawa na mace, to ya zama da wanda ya zama ya fi kowa sanin sunnar annabi ne a bangaren abin da ya shafi mene, wannan wankan. Musamman in ya zama da kuma makusancin wannan mamacin ne, domin makusanta mamaci su suke mene, su suke wanke shi, wanda na san malam ya riga ya yi wannan bayanin. Kar ka je kawai an yi mutuwa a gidan mutane ka fada, ka ce a kawo ruwa, kai ne wane? Ya alaƙanka da su, kai ne liman, kai ne malamin su, to ba ka da alaƙan jini da su, koma baya. Ku ga ɗan uwan shi danginsa, in ba su iya ba ne lura musu, ku yi kaza, ku yi kaza, ku yi kaza, ku yi kaza. Amma babu gogewa, ba kuma aikin lada ba ne, kawai a yi ruwa a cikin makwabta ki fada, a kawo ruwa a wanki, me alaƙan ki? Ba ruwanki, ko ce ce malamin su, wannan kuma ba aikin ki ba ne. Annabi da ya rasu, sa'ali da fadlu da sauransu su wanke shi, ga Abubakar, ga Umar, ga Usmanu, amma su koma mene baya. Yanzu aikin na su waye? Na sa'ali ne, da haka su suka jagoranci wanki shi. Ina fata kuna gane ma. Kamar yadda yake mace za ta wanke mijinta, in ta so ta ga dama, miji zai wanke matansa, a nan gurin ko da namiji ne, yana da daman ya wanke matansa, amma ba zai wanke mahaifiyarsa ba, ba zai wanke ƴarsa ba, ba zai wanke ƙanwarsa ba, ba zai wanke kowace ce ba wanda yake da alaƙa da ita. To dole ne zai wanki ya zama ya san sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam. Kamar lokacin da malam a farkon hutba ya aje wannan misali, mun kaddara mamaci ne, ku lura ba kifa ta yayi ba, ya yayi daga ta yayi sama, ko haka ake so mamaci a yi mene, a sa shi ne mustalqiyan, fuskansa yana kallon sama, ba fuskansa yana kallon ƙasa ba, a'a ya zamo mustalqiyan. In so samu ne ya zama nan ruwan nan da ake wa sama ne, kamar haka ana zuba ruwan nan ƙasa, kamar yadda ake yi a zamanance ake gyara guraren wanki mamata, ko kuma ma dai a tabar ma ne, kamar yadda muke al'adance, mu ya zama ne a haka za a aje mamaci ba a tuba ba. Sannan wurin da za a wanke mamacin ya zama wuri ne wanda yake da tsafta, ba ban ɗaki ba, ba gurin kafanta ba, ya zama wuri ne mai sutura, wanda za a suturce wannan mamacin daga kai komodin mutane da ko kuma kallon waɗanda suke ba su ne suke ma wannan gawan wanka ba. Da haka yanda musulmi ke da kima da daraja da alfarma yana raye, to har ma bayan baya raye yana da kima, yana da alfarma, yana da daraja. Alfarmarsa da kimarsa ma a lokacin da ba shi da rayuwa har ta tsara na wanda bai lokacin da yake mene yake da rayuwa. Don haka kada ka bari mamaci ya tafi lahira tare da haƙƙin sa na kake ta alfarman sa, dan ka ba ruwanka ana wanke wace sai ka je ya laika ni zaka gani ina ruwanka. Yanzu ke da cikin lokacin da kike rayi kina wanka wani yazo yana lekenki, idan ka yana cikin hikiman da malamai ke faɗa, wannan khirqa din da ake amfani da shi a hannu ko hand glove a yau a zamanance yana daga cikin hikiman da shari'a ta tabbatar da wannan dan dai kare alfarma da mutuncin wane mamaci. Yanzu kaman ka ce ta ma alfarman mamaci ne kai tsaye kana taba mene fatan jikinsa a shar'ance kenan, sannan kuma a bangaren kiwon lafiya kamar yadda malam ya gaya muku watakila yana da wata cutar da ana iya daukan ta tun bangare, idan haka wannan da ya ce maka bangare guda biyu, bangare na farko kare alfarmanta kar ka rinka dagumin jikinka musulmi ya wuce haka, sannan kuma kai ka samu kariya daga kila wata cuta da ake tunanin ka iya dauka ko kin iya dauka Allah shi yauta daga jikin wannan mamaci din. Shi yasa malamai a yau suke halartar da cewa ka samu wani abu da zai rufe baki da mene da hancinka kamar face mask ko wani abin da zai kare wani abin da zaka shaka ko abin da kai tsaye zai taba jikinka. Sannan an yi ambaci, malam ya ambaci cewa ana tsuntsunce mamaci daga tufafin da ke jikinsa wanda ya mutu da shi, wannan ita ce sunna kuma shi ne aikin magabata. Ya tabbata cikin hadisi na Aisha lokacin da Annabi ya rasu yake cewa to ba mu sani ba yaya za mu yi, shin za mu cire ma Annabi sallallahu alaihi wa sallam tufafin jikinsa ne sannan a wanke shi kamar yadda muke yin ma matattunmu yau da gobe? Ka ga kenan a abinda aka sani a shari'ar musulunci tun kafin rasuwar Annabi, idan mutum ya rasu an zo za a wanke shi ba da kayan jikinsa da ya rasu za a yi ne za a wanke shi ba, da ake yi cirewa ake yi. To shi ne, to bayan Annabi ya rasu to shi yanzu ba sani ba, alfarmansa ta tsara kowa, mutuncin shi ya tsara da kowa, to shi ma kaman sauran gama garin matattu ne da za a cire masa tufafinsa tare da kiyaye dai har yanzu su zuba mene al'aura, amma dai za a cire tufafin. Ta ce su suka yi sabani, waɗansu a ɗakin suka ce a tube mana, tunda wannan shi ne abin da aka sani tun yana raye kuma shi ne abin da ya koyar da su, suka ce kai wannan fa ya rasulullahi ne, manzon Allah ne fa, kai ya fi ƙarfin a cire mata mene tufafinsa. Akan cirko cirko sai aka tsaya, ta ce sai Ubangiji ta'ala ya kaman ya jefa ma kowa bacci a ɗakin adan ko wuta na sakanni ko mintuna zuwa can sai tunani ya dawo, sai suka ji kaman daga gefen ɗakin wata sauti yana tashi cewa kada ku tube manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ku wanke shi da suturarsa da jikinsa. Wannan kususiyarsa ne, amma duk wani mamaci za a yi ne za a ce mata suturar da jikinsa tare da suturta ni a al'auransa. Abu na gaba, wanda zai wanke mamaci ya kamata ya zama mai kyakkyawan ƙuduri. Malam ya ambaci wannan tashi din wanda har ya kawo muku wancan kissa na wanda ta wanke wata baiwar Allah ta yi tunani mara kyau game da ita, Ubangiji da Allah ya jarabce ta. Wannan kissa ce wanda take mashahuriya, malamai suna ambatan da ajin munasaba irin wannan, kuma wannan kissa ta faru abin ya faru ne a garin Madina a lokacin al-Imamu Malik. Imamu Malik darun imamu darun hijira imamu Madina, ina fata ana ganewa. Dan haka abin da ya faru ya faru, ba ku labari wannan da wanka ta maka ne a jikin ita ne wanda take wankewa, a yasa yadda za a yi, a datsa hannun ne a yanke hannun ne a ita ma a dauko gani kalle ne a dindige su kawai a tura fita da ramu, ya za a yi ya za a yi? Ya tambayi imamu Malik shi aka tambaya to ya za a yi da matsalar da ya faru? Sannan kuma ba wani abu ne za ka duba cikin Qur'ani ko hadisi ga lafi kara raga yadda za a yi ba, wahayi kuma ya kare. To sai imamu Malik shi ne ya yi haji kafin da shi ne malam ya faɗa muku, sai ya kace a bar shi daga shi sai wanda ke wankan ya yi magana da ita ya haɗa ta da Allah da girman Allah ne faru tsakanin ita da wannan mamaciyar. Shi ne sai ta faɗi gaskiya ga abin da ya faru ga tunanin ta yi game da ita, shi ne sai Allah ta'ala ya kajarci sai ce to shi kenan, sai ya ce a zo a yi mata bulala. Me ya dalilin da ya sa imamu Malik ya ce a yi mata bulala? Na'am, kazafi ne. Dama kuma hukuncin ta da shi a musulunci bulala ake guda nawa? 80. Daga sai imamu Malik ya ce a yi mata bulala, ana yi ta ana kai ƙarshen bulala sai hannunta ya fita. Daga ranar da ya fita da cewa la yufta fil madinati wa imamu malikun la yufta wa imamu malikun fil madinati, ba wanda ya ce matawa alhalin ko imamu malikun yana garin Madina yana rayu. Tun daga ranar kowa yake sallama ruwan kan kowa ya kare game da al-imamu Malik, Allah ya kara masa yarda. Idan haka kai ne wankin gawa, ka zama mai kyakkyawan kudiri, ka zama mai kyakkyawan niyya, kar ka je kai wannan wankan dan kawai leken asiri. Bayan haka ka je ka bayyana me ka gani, me ka fahimta, me ka ji game da wannan mamaci din, ka je kana bada labari. Malam ya riga ya bayani wannan akwai hadari kwarai matuƙa da gaske, giba ne, cin zarafi ne, annabimanci ne, kuma akwai girman zunubi da Ubangiji Ta'ala ya tanadar ma duk wanda ya yi wani mamaci irin wannan bayan ya riga ya mutu. Sannan yana daga cikin kyakkyawan ƙudurinka, kada ka yi wannan abin dan a saka maka. Kada yi ne dan a saka maka, ya zama da kayi dan Allah ne. Aiki ne na ibada, ita kuma ibada ana yin ta ne dan Allah. Sannan Allah ya bada lada, wa ma umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu ad-dina. Annabi ya ce innamal a'mal binniyati wa innama likulli imrin ma nawa, ala lillahi ad-dinul khalis fa'budu Allaha mukhlisan lahu ad-din. Ina fata ana ganewa. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Me yasa suke yin wannan? Dan neman yardan Allah, kamar yadda suratul layl take nuna wannan. Dan haka kada innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jaza'an wala shukura. To dole ne ka zama mai kyakkyawan kudiri, ba kai ne dan a biya ka ba, ba kai ne dan a baka rigan mamacin ba, kun san nan ba wata al'ada. Wai wanda ya wanke mamaci rigansa za a ɗauka a bashi, ƙarya ne. Wannan ba karatu ba ne ba, al'ada ne, dige ne, wayo ne, uhuru ne, cin dukiyar marayu ne, ba tare da haƙƙin shari'a ba. Kuma wanda ke yi wannan wuta tana jiransa, ina ba ta ana ganewa. Don haka kwatance ne, shaci faɗi ne, gargajiya ne. Ba wani inda musulunci ya ce rigan mamaci da aka wanke mamaci ana ba wa mai wanki ne. Babu wannan, a kiyaye yana daga cikin bid'o'in da mutane suka farar domin su amfana da wani abu na rayuwa. Dullada da falala da Ubangiji Ta'ala ya tanadar ma wanda ya wanke mamaci, zai same ta ne idan ya yi da wannan tsarin kyakkyawan niyya, kuma ya kame bakin shi ne gul, bai faɗi dukkan wani abin da ya gani mara kyau ba, wanda wannan mamacin baya so a san cewa yana tare da shi. Idan haka har yanzu ma da ya mutu asirin shi bai tonu ba, musulunci ya rufa mai asiri, ya hana wanda ya mai wanka ya je ya faɗa. To idan ka kame, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a gafarta maka zunubanka so 40, za a gafarta maka zunubanka so nawa? So 40. Abu na gaba ya ƴan uwa shine duk wani abin da ake ambatawa na siffan wanke mamaci, yashtariku fihi ar-rijalu wan-nisa, da gawan namiji da gawan mace duk ɗaya ne wajen wanke ta, babu mene, babu bambanci. Bambancin kenan guri guda biyu, wane ne za a wanke, kowa ya za su wanke. Idan mace ne, mata ƴan uwanta, idan namiji ne, maza ƴan uwan shi, in banda wa ma'aurata. Sannan kuma bambanci na gaba shine idan mace ce za a tsefe gashin kanta a tace shi, kamar yadda malam ya faɗa, a ɗaure shi tuntu uku a maida shi zuwa ina baya. Wannan kawai shine bambanci mabayyani da ke tsakanin siffan wanke namiji da kuma siffan wanke wace mace. Abu na gaba ya ɗan uwa shin ana aske gashin mamaci idan ya mutu? An ce ana tsefe kan mace. To shin akan yi wa mutum aski kamar a aske gashin hammatansa, ko a aske gashin gabansa, ko a ce ba a aske gashin menene, gashin baki, ko halakariya, ko gemu? Ittifaqan na malamai daga dukkan mazahib sunnan guda hudu sun hana, kuma haramun ne, babu kyau a ce ba a aske mene mamaci. Domin an ce za a aske mamaci, to zai bayi zuwa ga buɗe wancan kofa da shari'a ta kato shi game da mamaci. Wata kofa ce shari'a ta kato shi? Duk wata kofan da za ta bayi zuwa ga kallon tsiraici na mamaci, ko haramun ne. An haramta wani ya kalli tsiraicin wani suna raye, to lokacin da wannan lokacin da wani rasu haramcin ya huge ne ya ke girma, dan haka shi yasa malamai suka hana inda suka yi safani shine game da akai ba na kafa kolan hannu. Shin a iya yanke ba wa mace kun ba? Wasu suka ce eh, wadanda suka ce a'a, wadanda suka ce eh sun ce musamman idan kumban akwai kazanta akwai datti, to kuma ana so mamaci ne a tsaftace shi a gyara shi a maida shi tsaf, to dan haka idan har akwai datti sai an yanke kumban nan ne sannan za a samu cikon wancan tsaftar, su ce eh to ya halatta. Su kuma wanda basu kalli wannan babu ba kawai su ce ne babu, a bar masa abin shi su tafi a haka. Malam ya zo wajen magana abin da ya shafi sanya linkafani, ya gaya muku adadin linkafanin da ake sa ma mamaci, to a nan ma da namiji da mace ya shirka ne duka adadin abin da za a rufe mamata da shi shine mene, lalle guda nawa? Guda uku. Babu bambanci tsakanin gawan mace da kuma gawan namiji. Za ka ga waɗansu suna ambata hatta cikin waɗansu daga cikin fuka hawa cikin littattafan fito, za ka ga ana cewa a yi ma mace linkafani guda biyar. Wannan bai tabbata ba a sunnar Annabi sallallahu alaihi wa sallama ingantacciya. Law kana khairan ma sabaquna ilayhi, law kana khairan ma sabaquna ne ba la sabaquna ba ni da ta wuce gaba nan ayat da yabo ba ta wuce gaba ana dan haka na gane ku gane. Don haka inda a ce bambanta mace a wajen nikaba ne akwai wani fikon falala da daraja, akwai ƙarin samun tsarki da ƙarin samun karɓuwa a gurin Allah na wannan gawan zuwa ga Allah, to da koyarwar Annabi tun yana raye da ta riga ta gabata, mata sun rasu zamanin Annabi yana raye, maza sun rasu zamanin Annabi yana raye, ga ma misali an kawo muku sample a wajen wanke ɗiyarta Zainabu lokacin da ta rasu. Shi ya gwada ma matan ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza in kun gama ku sanar da ni. To kaga da a ce akwai bambanci da an bambanta, don haka Nana Aisha tabbata a cikin hadisi sahihi tana cewa kufira rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fi talatati aswabin yidun suhuliya, an yi ma Annabi lifafa ne da linkafani guda uku, tufafi guda uku, kaga da tsoriya akan uku falala ne da waye za a kara ma dan Allah sallallahu alaihi wa sallama. To haka suka san koyarwan yana raye, da haka bayan ya rasu da suka dora shi ma suka yi masa, suka a rige shi da tsafi ne guda uku farare ɗan sakan ƙasan Yemen wata anguwa na shi mamaci take tambaya menene hukuncin wannan. To gaskiya ni a iya sani na ban san ba cewa ba ana sanya ruwan zamzam da nassi cewa a cikin wanke ruwan wanka na mamaci, sannan dangane da abin da ya shafi wancan auduga da ake amfani da ita wajen rufe ramukan hanci da kunni wani lokacin har da duburan mamaci, wannan ƙararrawar malamai suna nassanta cewa yana cikin bid'o'in jana'iza, kamar shi Ash-Shaykhul Allamatu Nahrir Abu Abdurrahman Muhammad Nasiruddin Albani a cikin littafin nasa na Akamul Jana'iz ya ambaci wannan abun, ya jingina shi zuwa magabata cewa wannan abin yana cikin abin da yake bid'o'i ne na jana'iza. Kuma kun gani zai bayi zuwa ga kita alfarman mamaci domin a ce a buɗe duburansa a sanya wannan auduga ɗin, babu wani abu na abin nan. Duk da cewa a jiya da matsalar ta taso muka ambata, ɗaya daga cikin malamanmu ya ce su fuka hau wani daga cikin malamai ya ambaci hikiman da ya sa ake yin haka. Duniya abin da na fahimta a bayanin da ya yi, ko shi wannan magabacin da yake ce ana sa auduga shi Shehu Khalil cewa ya yi idan, domin mala a cikin karatu ya gaya muku idan mamaci ya mutu komai nashi yana saki, to watakila najasa na fita daga jikin wannan mamaci din, ai ka ci tsayawa an yi bata tsaya ba. To shine shi Shehu Khalil yake cewa to a iya amfani da audugan ko wani tsumma wanda yake mai tsafta na halal a sanya a toshe gurin da wannan najasa din take fita. To kaga shi ma da ya faɗa haka ya ce ga gawan da take an samu wannan matsalar, to wanda ba ta da wannan matsalan fa kaga babu. To amma mu kaga a yau mutane da suke sawa ko ma wata iriyar gawa ce kawai ake rufe mata ido da ramukan hanci da abin nan, don haka wannan baya cikin abin da shari'a ta
ko da shi Allahumma sai abin da yake shi lalura ne ita kuwa lalura idan ta taso hatta abin da koma wani ya nasanta ko bai nasanta ba akan kalli nasushi na shari'a a halattar da yin wani abu na wallahu ta'ala a'ala ana azumi
sallama malama alaikum assalam na'am
wancan ya kamata kai tambaya
yake
tambayan da take yin shine mallan ya ambaci ana tsarkake ana yin magawa ne tsarki idan wani abu na darasa ya bayyana gare ta da fita daga gaba ko daga baya to wannan safan da aka yi ma ita wannan gawa din tsarki da shi za a zo a canza wata lokacin da za a wanke kuma jikin gawa koko a'a da ita din za a yi amfani kaman shi Mahmud Muhammad Nabil Mahmud yana cewa a cikin littafin sana'a kamul janaiz yana cewa za a cire wannan safadin musamman idan ta danfaru da najasa sai a canza wata ku lura anan gurin idan akwai watan ko sannan kuma in najasa ne ya bayyana ƙara a jikinta in kuwa ba najasa ma a jikinta a akwai amma hui ruwa wadatacce da za a wanke a daure shi kenan ta tsarkaku in kuma akwai shi abin da bature ke cewa available shi kenan sai a canza wata wallahu alam ah Allah ya saka da alkhairi kaga wannan yana cikin abin da ya kamata a ce mun ambata jiyan da duk ba amma lallai sunna ne na annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda duk ya wanke mamaci shi ma yayi wanka annabi yayi umurni da cewa